وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إشاء أكو جوات الربيع الأول إجرام منذ صلى الله عليه وسلم تبدأ تدري أدو دا 40 دا أكو wanda yayi daidai da 20 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Aqida At-Tahawiyya a nainihin Abi Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Ja'far At-Tahawi. A yau za mu tashi muna cikin wanda ainihin al-Allama Nasiruddin Al-Albani yayi wa sharhi da kuma ta'liqi da takhrij. Muna cikin bayani akan abin da yake shafi shafa'a. Mun yi bayani satin da ya wuce dangane da abin da ya shafi shafa'a, cewa magana akan shafa'a bi ma'ana ceto aqida ne na Ahlus Sunna wal Jama'a. An gane duk mutumin da ya kudirce aqida na ainihin ashabul hadis dole ne ya yarda akwai ceto gobe kiyama, tunda an samu hadisai da dama ga ayoyin alqur'ani, sa'annan ga hadisai da dama da suka tabbatar mana cewa akwai ceto gobe kiyama. To amma satin da ya wuce mun dan yi bayani akan cewa ceto kala-kala ne. Mun kawo wani ceto guda ɗaya, shine ash-shafa'a al-uzma, ceto mafi girma wanda sauran manzanni gaba ɗaya suke ja baya. Kowane manzo zai ce abin ya fi ƙarfinsa, kowanne ya ce abin ya fi ƙarfinsa, ya kaddamar da wani uzuri. Sai dai wanda zai iya wannan ceto shine manzon Allah shi kaɗai kawai. Saka wannan ash-shafa'atul uzma wanda duk sauran manzanni suke ja baya, manzon Allah shi yake da ikon yi, shine wanda yake da alaka da idan mutane sun shiga cikin tsanani, ga tsananin zafin rana, rana ya zo kusa da ƙwaƙwalwansu, sun yi gumi, bala'i ya yi bala'i, shine kowanne daga cikin zai ba da shawara gara a zo a samu annabawa a roƙe su su je wajen Allah domin a je a yi ceto na wuta ya shiga wuta, na aljanna ya shiga aljanna. Suna ganin kawai a zo a yi wannan ceto don su huta. To babu wanda yake da wannan iko gobe kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To sai akwai nau'i na biyu da nau'i na uku na ceto, shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wasu mutane wanda kyawawan ayyukansu da miyagun ayyukansu sun zama daidai, da alkhairinsu da sharrinsu ya zama duk iri ɗaya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya cece su domin su shiga aljanna. Kaga wannan dai kenan. Sannan kuma akwai ceto ga wasu mutane daban, an yi umarni da su shiga wuta, sai annabi ya cece su kar su shiga wuta ɗin. Kaga wannan shine na biyu da na uku. Na farko, mutanen da aikin alkhairinsu da sharrinsu ya zama ɗaya, sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya cece su su shiga aljanna. Kaga shine na biyu. Sannan na uku, mutanen da Allah ta'ala ya riga ya yi umarni su wuce wuta, sa'annan sai manzon Allah ya zo ya cece su da izinin Allah kar su shiga wuta ɗin. Sannan nau'i na hudu, ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ainihin ɗaga darajar wanda suka shiga aljanna. Wanda ya shiga aljanna sai a ɗaga darajar shi, a ba shi matsayin da ya wuce nashi. An gane wannan ko? To wannan nau'i na ceto na ainihin ɗaga darajar mutane, a ba su nauyi nawa, a ba su ladan da ya wuce nasu. Wa'annan hatta ƴan mu'tazilawa wa'anda suke inkarin ceto da su khawarij, su ma sun goyi bayan wannan nau'i na ceto, sun yarda cewa tabbas akwai ceton da ake yi ga ƴan aljanna wanda Allah ta'ala zai ɗaukaka darajarsu ya ba su matsayin da ya wuce nasu. An gane ku? Amma mu'tazilawa sun yi inkarin duk wani sauran nau'i na ceto, amma sun goyi bayan wannan nau'i na ceto duka ake magana akan shi. Sannan akwai nau'i na biyar na ceto, akwai ceto ash-shafa'a fi aqwamin ayyarul janna bighairi hisab. Akwai ceto ga wasu mutane su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba maganar hisabi, kawai su wuce aljanna kai tsaye. An gane wannan ko? To malamai na tauhidi sun ce ana iya kafa hujja dangane da wannan ceto da hadisin Abu Ukasha radiyallahu anhu, wanda hadisin da yake cewa an bijiro mun da al'umma sai naga annabi tare da shi ainihin akwai mutum daya ko mutum biyu, naga wani annabi ba shi da kowa. An gane sai gashi an dago mun wasu taron jama'a da yawa. Fazanantu annahum ummati, sai nayi tsammani cewa lallai su al'ummata ne. Sai aka ce haza Musa wa qaumu, wannan shine annabi Musa da mutanansa. Can sai aka ƙara dago mun wasu taron jama'a, sai ga ainihin sai naga wasu taron jama'a masu yawa. Sai aka ce mun hazihi ummatuk wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna aljanna bila hisabi wala azab, tare da su akwai mutane 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi ko babu azaba. An gane wannan ku? To kaga wannan shine ceto ga wasu mutane, shine hadisin Ukasha, lokacin da ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin 70,000 din. An gane? Domin manzon Allah ya roki Ukasha, ya roki manzon Allah ya sanya shi daga cikin 70,000 wa in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Sai manzon Allah ya ce anta minhum, kai kana cikinsu. An gane ku? To wannan hadisi na Ukasha shine hadisin da ke nuna mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba su wuce kai tsaye, shi ma wannan nau'i ne na ceto. Sannan akwai nau'i na shida, ceto na sassauta azaba ga wanda ya cancanci azaba. Kafiri ne wanda ya cancanci azaba, amma sai manzon Allah ya yi magana, manzon Allah ya roƙa, sai Allah ya sassauta mai wannan azaba ɗin. Kamar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da amminsa Abu Talib. Kowa ya san amminsa Abu Talib bai musulunta ba. An gane wannan ko? Amma kuma amminsa ya ba da gudunmuwa mai tsoka wajen ba manzon Allah kariya har sai ya isa da saƙo. Ya ba manzon Allah kariya duk sanda kafirai suka yi nufin cutar da manzon Allah, suka zo wajen amminsa, sai amminsa ya ba shi kariya. Duk wanda ya karanci tarihi zai ga wannan. An gane ku? To irin ƙoƙarin da Abu Talib ya yi duk da cewa bai musulunta ba, to gobe kiyama za a sassauta mai azaba, amma yana nan a wutan jahannama. An gane wannan ku? Sannan al-Imam al-Qurtubi, Allah ya kara masa rahama, yana cewa a cikin littafinsa At-Tazkira, bayan ya ambaci wannan nau'i na shafa'a wanda za a sassauta azaba ga wasu kafirai, sai ke cewa fa in kila, idan aka ce faqad qala Allahu ta'ala, in an ce Allah ta'ala ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ceton mai ceto ba zai amfane su ba, su kafirai. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum ladayhim al-miskin wa kunna nakhudhu ma'a al-khaibin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Saboda haka kafirai ceton mai ceto ba zai amfane su ba. To amma kuma gashi an ce Abu Talib ceton mai ceto zai amfane shi, babu karo. Shine Imam al-Qurtubi ke yin tambaya cewa idan an ce ai gashi Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, to kila lahu, sai a ce mu wanda yi wannan magana la tanfa'uhu fil khuruj minan nar, ceton mai ceto ba zai amfane shi ba wajen fita daga wuta. Shi dai Abu Talib har abada ba zai fita daga cikin wuta ba, kamar tanfa'u satul muwahhidin, kamar yanda yake amfanan masu sako na masu kadaita Allah. Su masu sako masu kadaita Allah, ceton mai ceto yana amfanan su. tunda su din nan idan sun shiga wuta imanin su na fitar da su, ceton mai ceto yana fitar da su. Na fata gane wannan. Amma shi Abu Dalib za a sassauta mai azaba ne, amma wannan ceto ba zai amfane shi wajen fitar da shi daga wuta ba. An gane wannan ko? Allazina yakhrujuna minha wa yadkhuluna aljanna, su masu sako musulmi wanda za su fito daga cikinta su shiga aljanna. To kaga wannan nau'i na ceto ya keɓanta ne da Abu Dalib. An gane irin gudunmawar da ya ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah yake yin da'awa. Wannan ya zama turanci ga ainihin ‘yan Shi'a da wasu gulat daga cikin sufayi masu ganin cewa ainihin zuri'an manzon Allah gaba ɗaya ba wanda zai shiga wuta. Abu Dalib ma ɗan aljanna ne. To hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim wanda ya nuna cewa lallai manzon Allah sai da ma ya kuka saboda ya buga yana so Abu Dalib yayi kalmar shahada. Abokansa suna ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib, shin zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib ne ka koma zuwa ga addinin kananan yara? Annabi yana cewa ya amina, ka faɗi la ilaha illallah, kalma ne wanda zan bada kariya a gare ka a wajen Allah, zan zamanto lauyan ka ba kariya. In yayi haka zai faɗa, sai abokai su ce a targabu an billahi Abdul Muttalib, shin kana kyaman addinin Abdul Muttalib ne? To karshen al'amarin da sai ya ji nauyi, sai ya kasa cewa ni ina kan addinin musulunci, ya kasa yin kalmar shahada. An gane wannan ko? To shi ne manzon Allah ya kama zubar da hawaye yana bakin ciki. Wannan bawan Allah ya bada gudunmawa mai tsoka wajen ba shi kariya, amma bai musulunta ba. To shi manzon Allah ya so ya saka mai, an ce man sana ilaikum ma'rufan fakatuhu, duk wanda ya aikata muku alheri ku saka masa. Wannan bawan Allah ya aikata ma annabi alheri, ya rike manzon Allah riko na amana, amma bai musulunta ba. Annabi ya so gab da rayuwarsa lokacin da yake ciwon ajalin nan. Annabi ya so ya musuluntar da shi domin ya kwace shi daga azaban Allah. Shine Allah ta'ala ya nuna masa manzon Allah, sai Allah ya nuna masa ina Allah ya riga ya kaddara haka ba zai yiwu ba. An gane? Manzon Allah yana cikin damuwa, sai Allah ya saukar da ayar nan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, lalle kai baka shiryar da wanda kake so ka shiryar da shi, sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama. An gane? Duk kokarin da manzon Allah ya yi don ya shiryar da Abu Dalib bai yiwu ba. An gane wannan ko? Allah ta'ala annabi ya ma nuna cewa zai yi kokari ya ta nema masa gafara, sai Allah ya hana shi. Ma kana bin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba, baya dacewa ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai bayan mushrikan nan sun zamanto ƴan uwansu na kusa, ko da mushrikan sun zamanto danginsu. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabus sa'ir, bayan ya riga ya bayyana gare su cewa waɗannan mutane ƴan wuta ne, to ba magana nema musu gafara. An gane wannan ko? To saboda haka Allah ya nuna wa manzon Allah ba a nema makafiri gafara, ko da mahaifinka ne, ko da kakanka ne, duk matsayin da yake da shi a wajenka baka cewa kafiri Allah ya gafarta masa. An gane? To amma kuma Abu Dalib kulawa wanda ya yi da manzon Allah, sai Allah ya masa gatan da Allah ya masa duk da cewa bai musulunta ba, sai ya sassauta mishi azaba. Ina fata an gane. To da wannan hadisi na Abu Dalib, malamai ke cewa kalmar shahada dole sai mutum ya faɗa da harshe, sa'annan ya kudirce da zuciya, sannan kuma ya yi aiki da gaɓoɓinsa. Ya kudirce da zuciya, da mutum zai yi kalmar shahada a zuciyarsa bai faɗa a bayyane ba, har yanzu bai musulunta ba. Kun gane yayi? Annabi cewa ya kai amina ka ce la ilaha illallah. An gane ko? Ai da sai manzon Allah ce ya amina ka kudirce a zuciya, abokanka ba za su sani ba. Idan ka kudirce a zuciya, waɗannan abokan naka guda biyu ba za su gane ba. An gane? To sai manzon Allah ya ce kawai ya kai amina ka faɗi la ilaha illallah a fili, kalma ce wacce zan baka kariya da ita a wajen Allah. To kaga
sai ya kasa fada wannan kansa fadan nasa shine abin da ya shigar da shi wuta to wannan ya zama to raddi ga ƴan murji'awa masu cewa imani shine kudircewa da zuciya kawai shine murji'awa na jahiliya wai mutum idan ya kudirce da zuciyarsa shikenan ya zama mumini an gane wannan ko kaga wannan ya nuna dole sai ka kudirce sai ka furta da harshe ka kudirce da zuciya sa'annan kuma gabobinka su yi aiki da mutum zai kalmar shahada da harshe ya kudirce da zuciya amma ya yi sujada ga gunki kafiri ne har yanzu in mutum ya yi sujada ga gunki koda ya ce mana ya kudirce ya yi ridda an gane ai sujada ga gunki kaga kufur ne wanda yake amali amma idan mutum ya yi shi kai tsaye ya fita musulunci Allahumma sai dai idan an sa mai bindiga a wuya aka ce in bai yi ba za a harbe shi sai ya yi saboda kada a harbe shi wannan daban an gane wannan ko to sannan akwai nau'i na bakwai shine cetonsa wato a ceton manzon Allah a ba shi izini ga dukkan muminai wajen shiga aljanna an gane a ba shi izini ga dukkan muminai a ba da izini ga dukkan muminai shiga aljanna kamar yadda ya gabata hadisi ya zo cikin sahih muslim daga Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon mai ceton mutane a cikin aljanna sannan akwai nau'i na takwas ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ga ma'abuta kaba'ira masu manyan zunubai daga cikin al'umma annabi sun yi zina sun yi caca sun sha sun yi kaza sun aikata manyan zunubai an gane ko kuma har sun shiga wuta sun aikata manyan zunubai sun shiga wuta to manzon Allah zai cece su su fita daga wutan an gane ko to wannan na ainihin fitar da ainihin masu saban Allah daga wuta wannan yana daga cikin abin da ahlus sunna suka buga da khawarij da mu'tazila ƴan khawarij da ƴan mu'tazilawa ba su yadda da wannan hadisin ba duk da cewa hadisin mutawatir ne kuma hadisi mutawatir ya kamata duk mai imani da Allah ya kudirce shi cewa lalle ya zo daga manzon Allah to amma su dinnan mu'tazila da khawarij suna da ainihin ka'idojin da suka kafa da usul din su wanda ya sanya suka karyata wannan hadisin an gane wannan ko shine ibn abul iz al-hanafi ke cewa wato sanin wa'annan hadisai hakika sun buya ga khawarij da mu'tazilawa sai suka saba ma wa'annan hadisai saboda jahilcin su da ingancin wa'annan hadisai ko kuma kangarewansu daga sanin wa'annan hadisai sai ya zama to sun ci gaba akan bid'an su an gane ko yace wa'annan wannan nau'i na ceto mala'iku da annabawa da mu'minai da salihan bayi sun yi tarayya akan sa ba manzon Allah bane kadai zai yi wannan ceto din bi ma'ana ceto na fitar da wa'anda suka shiga wuta musulmi masu aikata manyan zanubai a fitar da su daga wuta an gane ko wannan ceto yana maimaituwa su hudu annabi ya nemi izini a bashi dama ya fitar da wasu ya ƙara neman izini a ƙara bashi dama ya fitar da wasu har su hudu to ba shi kadai ba har salihan bayi har sauran annabawa da mala'iku duk suna yin wannan ceto zai za ka iya daukar ayan nan da Allah ke cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda da yawa mala'iku a sammai ceton su baya amfanar da komai sai bayan Allah ya bada izini ga wanda yaso kuma ya yarda ashe Allah yana bada izini ga mala'iku da sauran mutane mutanen kirki ga wanda yaso ya yarda daga cikin su an gane ana yin ceto ne sai idan Allah ya yarda da mai ceto yayi ceto Allah ya yarda da wanda aka ceta sannan kuma sai Allah ya bada izini ga mai ceto yayi ceto mai ceto ba zai zo kawai yayi izini ya zo ya ceto haka nan ba tare da izinin Allah ba an gane wannan ko to saboda haka wannan ceto za mu iya kafa hujja akan wannan ceto da hadisai da dama daga cikin hadisan da suka goyi bayan wannan al'amari akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da isnadi ingantacce da Abu Dauda da Ibn Majah wanda al-Allama Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin inda yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na ya tabbata gama abota kaba'ira daga cikin al'ummata. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi, sannan Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabu tauhid, shi ma hadisin inda hadisin Hammad bin Zaid yana cewa haddathana Ma'abar bin Hilal al-Anazi yace ijtama'ana mun taru nasu min al-Basra ko min ahli al-Basra mun taru mu mutane ne daga cikin mutanen Basra can Iraki, kuma dama can Iraki akwai Mu'tazilawa akwai Khawarij suna inkarin ceto basu yadda, sun ce duk wanda ya shiga wuta to babu dama ya fito daga cikin wuta. An gane yayi dama kaman su Khawarij sun ce duk mutumin da ya saban Allah kawai kafiri ne, kuma in ya shiga wuta shi da fitowa daga wuta har abada. Su kuma Mu'tazilawa sun ce murtakibul kabira la huwa mu'minun wa la huwa kafirun bal huwa fil manzila bayna al manzilatayn, sun ce bai aikata manyan zunubai ba a kira shi mu'mini sannan ba a kira shi kafiri, shi yana cikin wani matsayi tsakanin wannan matsayi guda biyu. Amma fa idza mata fa huwa yakhludu fil nar, amma fa idan ya mutu zai dawoma a cikin wutar jahannama. Kaga me kiransa masa tunda sun ce in ya mutu zai dawoma a wutar jahannama, kaga kafiri ne. Amma sun ce wai azaban shi ba zai kai azaban kafiri na asali ba, zai dawoma a wuta amma azaban shi ba zai kai azaban kafiri na asali ba. To wannan shine abin da ya shahara a garin Basra. Garin Basra akwai Mu'tazilawa, an gane nan ne ainihin Wasil bin Atha ya taso da ainihin abokinsa Amr bin Ubay, manya-manyan Mu'tazilawa, an gane wannan ko. To wannan jayayya yayi tsanani a wannan garin, to shine sai suka ce bari su taso su je ainihin tushen ilimi je su yi tambaya a kansa, bari su je Madina su je su samu sabon manzo Allah su tambaye su yaya hukuncin ceto ga masu aikata manyan zunubai gobe kiyama akwai shi. An gane kaga wayannan sun yi kyakkyawan fahimta ga addini. Idan ana jayayya ga addini ana komawa zuwa ga ɗaliban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sahabban da suka yi karatu wajen manzon Allah sai a tambaye su su warware mana rikici, ana warware rikici ne da komawa wajen manyan malamai wanda suka fahimci addini yadda ya kamata. To shi ne suka ce mun taru mu mutane daga cikin mutanen Basra sai muka tafi zuwa ga Anas bin Malik babban malami, an gane muka tafi tare da mu da wani bawan Allah ana kira shi Sabit al-Bunani rahimahullah. Mun tafi, me yasa muka tafi? Mun je don mu tambaye shi game da hadisin ceto. Sai muka ce la tas'aluhu an shay'in awwala man a'a la tas'aluhu an shay'in awwal min hadisin shafa'a, kada ku tambaye shi game da wani abu na farko sai dai hadisin shafa'a kawai. Nan take sai yake cewa ya kai Aba Hamza ha'ulai ikhwanuka min ahli al-Basra, wayannan ɗan uwanka ne daga mutanen Basra. Ja'u yas'alunaka an hadisi shafa'a, sun zo suna tambayan ka game da hadisi na ceto. Nan take sai ainihin wannan ya sunan shi a shi Anas bin Malik radiyallahu anhu sai ce haddathana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari zai ce idan ya kasance gobe kiyama mutane za su cakuɗe da juna sashi da sashi. An gane wahala yayi wahala, tsanani yayi tsanani, sai su je wajen Annabi Adam sai ce ya Adam ka cece mu a wajen Ubangijinka. Sai Annabi Adam ya ce lastu laha, ni ba zan iya ba ni na dace da ita ba, sai dai ku je wajen Annabi Ibrahim fa innahu khalilur rahman, domin shi ne fadaɗayin Allah. Sai su je wajen Annabi Ibrahim sai ya ce musu lastu laha walakin alaikum bi Musa, ban dace da ita ba, sai dai ku tafi wajen Annabi Musa fa innahu kalimullah, domin shi yayi magana da Allah subhanahu wata'ala ya gana da shi. Sai su je wajen Annabi Musa sai Annabi Musa ya ce lastu laha, ban dace da ita ba, walakin alaikum bi Isa, sai dai ku tafi wajen Annabi Isa alaihi salam fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, domin shi ruhin Allah ne da kuma kalmansa. Sai su je wajen Annabi Isa sai Annabi Isa ya ce lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai dai ni ban dace da ita ba sai dai ku je ku lizinci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa ya atuni sai su je waje na sai ce musu ana laha ni nafi dacewa da wannan muqamin fa astaazinu ala rabbi sai in je in nemi izini a wajen ubangiji na kafin manzon Allah ya yi shafa'a sai dai nemi izini wajen wa wajen ubangiji an gane ku kaga wannan raddan ala sufiya masu cewa kawai waliye kawai za su zo ne kawai su fada aljanna kawai su cika aljuhu da mutane su fito da su an gane duk manzon Allah ma shi maka bin ya ce to sai ya fadi gaban Allah ya yi sujada Allah zai ce tashi yau ba ranar sujada bane roƙa a baka an gane wannan ku ka nemi ceto a baka ceto saboda haka shine sai manzon Allah ya ce sai in nemi izini wajen ubangiji na sai abin izini sai Allah ya min ilhama Allah ya cusa mun fahimtar wasu kalmomi wanda zan yabe shi da su wanda wayannan kalmomin wato ba su fado kwakwalwa na ba yanzu amma wancan lokacin kawai sai Allah ya cusa mun wayannan kalmomi a kwakwalwa na sai na zo dai ta yaban Allah subhanahu wataala dai ta yaban Allah sai Allah ya ce mun a sai in ta yaban Allah da wayannan kalmomi na yabe yabe wa akhiru lahu sajidan sai in fadi ga Allah yin sujada sai ya ce mu ya Muhammad girbar asak ya Muhammad ka dago kanka wa qul yusma laka ka fada za a saurare ka washfa tu shaffa ka nemi ceto za a baka ceto wasal tuda tambaya a baka fa qul sai ce ya rabbi ummati ummati sai ce ya ubangiji al'ummata al'ummata an gane sai a ce mu indalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mi'a man kana fi qalbihi mithqalu shahira min iman ka je ka fitar daga cikin ta wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gurgurun kwayan shahir na imani wanda yake imani ce ya kai kwayan girman shahir wato alkama alkama mai suna shahir inda imani ce ya kai nan a fitar da shi daga wuta fa antaliqu fa afal sai in tafi in je in aikata amma da izinin wa da izinin Allah kaga yayi daidai da man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni thumma a'udu fa ahmadu sai sai kara dawowa in kara yaban Allah Allah zai cusa mun wasu irin kalmomi wanda zan yi ta yaban Allah ina mai kirari da su sai in ta yaban Allah da wayannan yabe yabe sa'annan sai in fadi gare shi in sujada sai a ce ya Muhammad girfar asak wa qul yusma washfa tu shaffa ya Muhammad ka dago kanka ka fada a saurare ka ka nemi ceto za a baka ceto wasan tuda ka tambaya a baka sai ce ya ubangiji ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata sai ya ce mu in zalik tabi fa akhrij minha man kana bima man kana fi qalbihi bisalu zarra aw khardala min iman ka fitar daga cikin ta wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gurgurun kwayan zarra ko kwayan komayyo na imani fa antaliku fa afal sai tafin aikata inna tabuna aikata summa audu bi tilkal mahamid dan sai kar komawa da wannan mahamid din kalmomi na yabe yabe dan sai in fadi ga Allah yin sujada sai a ce mu ya Muhammad irfar asak ya Muhammad ka daga kanka wa qul yusma ka fada za a saurare ka wasal tuda ka tambaya a baka washfa tu shaffa ka nemi ceto a baka ceto sai ce ya rabbi ummati ummati ya ubangiji al'ummata dai al'ummata kaga manzo Allah yana tausayin al'ummansa baya so Allah ta'ala ya ba al'ummansa azaba to nan take fa yaqul sai ce indali katabi fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna mithqali habba min haqqi min khardali kaje ka fitar da wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai kasa kasa na ainihin gurgurun kwayan komayyo kasa kasar kwayan komayyo na ainihin imani kasa kasar haka an gane ku ka je ka fitar da shi daga wuta sai in tafi sai je in fitar da shi to sai ke cewa yayin da muka fita daga Anas bin Malik bayan mun gama wayannan tambayoyi mun fita daga wajen wannan babban malami sai na ce mu wasu daga cikin ainihin abokaina law mararna bil hasan me zai hana mu wuce wajen al-Hasan al-Basri kada manta al-Hasan al-Basri yana wancan garin wanda akwai manyan yan bid'a shi ne garin ina garin Basra bayan tunda mun dawo daga Anas bari mu wuce wajen Al-Hasan al-Basri mu je mu tambaye shi dangane da wannan shi Hasan al-Basri yana nan boye a cikin gidan Abi Hulaifa sai muka je muka bashi labarin abinda Anas bin Malik ya ba mu labari a mu je wajen Al-Hasan al-Basri mu je mu bashi labari da abinda Anas bin Malik ya ba mu labari sai muka je wajen shi muka yi sallama a gare shi sai ya ba mu izini sai muka ce masa ya Aba Sa'id ji ina ka min indika min indi akhika Anas bin Malik mun zo maka min indi akhik daga wajen dan uwanka Anas bin Malik ba mu taba ganin misalin abin da ya ba mu labari ba na ceto ya ba mu labarin wani hadisi na ceto muka ce lalle wannan hadisin ya kamata mu gaya ma ala sai ce ya me shi sai muka bashi labarin hadisin har muka kai wurin da muka ji labarin an gane wannan ko a sai ke cewa shikenan sai muka ce lam yazid lana ala hadha sai muka ce nan ne ya tsaya kawai cewa fa akhrij man kana fi qalbihi adna misali habbatin min khaldal min iman kuma sai iya nan ya tsaya muka ga ma ainihin Al-Hasan al-Basri fa kana sai ke cewa laqad haddathani wa huwa jami ya ban labarin hadisin duka hadisin munzu 20 sana ya ban labarin nan tun shekara 20 fa ma adari anasiya am kariya an tattakilu ban sani ba ya manta ne ko yana kyaman kada ku dogara da wannan hadisin ku shantake kila shi yasa bai baku labarin duka hadisin ba an gane kila bai karasa muku hadisin ba dan yana jin tsoro kada ku dogara da wannan hadisin ku yi aiki fa kullum muka ce ya Aba Sa'id ya kai Aba Sa'id sai ainihin Al-Hasan al-Basri sai ya dariya wa kala yace khuliqa al-insanu ajila an halice mutun da gaggawa an gane ma zakartu illa wa ana uridu an uhaddithakum ban ambaci wannan hadisin ba face ina so in baku labari ban baku labarin nan ba face ina so in baku labarin hadisin kuna gaggawa ne sai ce ya ban labari kamar yadda ya baku labari da shi Anas bin Malik sannan sai ya ce mun summa a'udur rabi'a sannan sai ya koma wajen ubangiji komawa dan gudu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid sai in taya ban Allah da wa'annan ya bayyane summa akhiru lahu sajidan sannan sai in fadi ga Allah ina sujada fa yuqalu sai ya ce ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma ce ya Muhammad ka dago kanka ka faɗa za a saurare ka wasal tudahu ka tambaya za a baka shi washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto fa qul sai ce ya rabbi idzan li man qala la ilaha illallah ka bani izini ga wanda ya kalma shahada kawai shiga aljanna ko da imanin shi bai kai kwayan zarra ba ka bani izini ga wanda yace la ilaha illallah fa qul sai Allah yace wa izzati wa jalali wa kibriyani wa azmati na rantse da izzata da jalalata da girmana da daukakana la ukhrijanna min hama qala la ilaha illallah sai Allah yace da sanni zan fitar daga cikin ta wanda yace la ilaha illallah ko da imani shi bai kai kwayan zarra ba kun gane wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi sannan kuma wannan magana na ceto kamar yadda Al-Hafiz Abu Ya'la ya karbo daga Usman radiyallahu an annabi ya nuna mana cewa yashfa'u yawmal qiyama salasa al-anbiya thumma al-ulama thumma shuhada mutane uku za su ceto gobe kiyama akwai annabawa akwai malamai sannan akwai shahidai sai dai wannan hadisin wato hadisin na mawdu'i ne al-allama Nasiruddin al-Albani ya zaba hadisin a cikin takhriji na yin tahawiyya sannan a cikin sahih daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri marfu'a annabi yana cewa fa yaqulu Allahu ta'ala sai Allah ya ce shafa'atul mala'ika na ba mala'iku ceto wa shufi annabiyun an ba annabawa ceto shufi'atul mala'ika wa shufi annabiyun wa shufi al-mu'minun an ba mu'minai ceto wa lam yabqa illa arhamar rahimin babu wanda ya rage yanzu face Allah wanda ya fi kowa rahama mafi rawa masu rahama fa yakbidu qabran min nar sai Allah ya jamu wani jam'a na wuta fa yakhruju minha qauman fa yukhruju minha qauman sai Allah ya fitar da wasu mutane lam ya'malu khairan sunnatu ba su aikata alheri ba ko kadan ina ba ta gani to wayannan hadisan suna daga cikin hadisai wanda mutazilawa suke inkari mutazilawa suna inkari sun ce yaya za a yi mutum ya yi zunubi ya shiga wuta sai a zo a cece shi suka ce waɗannan hadisan suna ainihin goyon bayan a ci gaba da sabon Allah kenan yanzu khawarij da mutazilawa tunda an ce musulmi idan yana da ƙwayan zarra kai ko da ma imanin shi baya ƙwayan zarra bai kai ƙwayan zarra ba in dai yayi kalmar shahada zai shiga aljanna ko da bayan an mai azaba ne to ai waɗannan hadisan suna goyon bayan a ci gaba da sabon Allah na ba dan gane wannan to ahlus sunna suka ce musu waɗannan hadisan ba sa goyon bayan a ci gaba da sabon Allah saboda su ahlus sunna suna da ka'ida wanda suka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa ya inganta daga manzon Allah ahlus sunna suna miƙa wuya gare shi manzon Allah ya riga ya tabbatar mana masu manyan zulubai za a cece su gobe kiyama mun miƙa wuya sannan kuma na biyu manzon Allah ya ba mu ka'ida imani yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki kuma imani yana raguwa da raguwan aiki idan mutum yana ƙara aikin alkhairi imanin shi ƙaruwa yake idan mutum yana ragewa wajen aikin alkhairi imanin shi raguwa yake to idan mutum kullun zai riga yin sabon Allah imanin shi zai ragu kullun zai riga yin sabon Allah imanin shi zai ragu kullun to shin kana da masaniya cewa zaka iya mutuwa da ƙwayan zarra na imani kana da masaniya cewa idan kana ta sabon Allah kullun imanin ka ya ragu imanin nan ba zai rike dai ba ya sa maka raunin imani haka ya rinja ai raunin imani shi ke sa rinja idan mutum ya dogara da cewa ai idan zai ci gaba da yin sabon Allah ai in yana da ƙwayan zarra na imani zai shiga aljanna to kuma kana mantawa cewa da zaran imaninka na raguwa zuciyarka zai zama to mai rauni imaninka zai zama mai rauni kuma shedan zai iya samun iko a kanka cikin sauki ya tura ka cikin kafirci ko ba ka bane idan mutum yana sabo shedan yana farin ciki da wannan sabon tunda shedan ya san a hankali a hankali a hankali kana sabo imaninka na raguwa nan gaba idan imanin ya yi rauni shedan zai iya baka shawarwari ya tura ka cikin kafirci cikin sauki an gane wannan ko kuturu ne ya ga mai kyafi ya ce mai da haka muka fara mu ma saka shi kafiri zai iya yiwa ta hanyar sabon Allah a hankali mutum ya ga kanshi kafirci idan mutum yana sabon Allah ya zo ya rena to sabon Allah dan na iya raunana mai imani daga ya raunana mai imani sai shedan ya samu damar kutsawa cikin zuciyarsa ya kawo mai shubha ya lalata mai tunani ya sa ya rinja to da wannan ne malaman sunna suke cewa duk da cewa an ce mai ƙwayan zarra da imani zai shiga aljanna to kada ka dogara da hadisin idan ka dogara da hadisin sai hadisin zai iya wato ta hanyar dogaro da hadisin ka ƙi yin aikin alkhairi to za ka iya yin hasara zai iya yiwuwa wannan ma abin da kake nema na kalmar shahada ka rasa shi saboda sabon Allah in yayi yawa shedan zai iya samun nasara akan ka cikin sauki an gane wannan ko shedan idan sabon Allah ya maka yawa zai kai matakin da wato mummunan aiki in ka aikata shi sai ka dauka mai kyau ne mutum zai zo ya yi zina ya sha giya sai ya ta ganin zina da shan giya da caca da luwaɗi menene laifin su saboda shedan ya riga ya ga imanin ka yayi rauni sai zai tura maka shubha har ka zo kan gamsu shine Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani menene hal unabbiukum bil aktharina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a shin ba ku so in ba ku labarin wanda suka fi kowa tabewa wajen ayyuka allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wanda aikin su ya bace a cikin rayuwar duniya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا su suna tsammanin cewa su suna kyautata aiki da su an gane ya wato ya kai matakin da suna cikin fata ba amma kuma suna ganin abin da suke mai kyau ne to irin wannan yana faruwa ne a hankali a hankali a hankali zaka ga mutum yana yin saban Allah daga saban Allah sai ya fada bid'a daga ya fada bid'a to saura kirin sai ya fada cikin kafirci shedan ya fi farin ciki da bid'a fiye da yadda yake farin ciki da kafirci idan mutum ya riga ya tashi daga saban Allah ya koma bid'a shedan yana murna saboda shedan ya san saura kaɗan ya samu nasara wajen kafirtar da shi an gane domin zai kai matakin da duk wani abin da Allah ya halatta zai haramta an gane to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mutane su fahimta yanzu mutanen da suke yin maulidi misali kaga bid'a ne amma sai wani ya gaya ma cewa to ai suna yin maulidi ne dan bi suna maulidi dan suna son manzon Allah to son manzon Allah babu lada sai mu ce son manzon Allah akwai lada amma kuma ya zama to ya dace da sunna idan ka so manzon Allah ta hanyar da ya kauce ma hanya ba lada ina ba san gane wannan son manzon Allah akwai lada amma da sharadin sai ya dace da sunna kun gane akwai hadisin Anas bin Malik lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya ga wasu ƴan bid'a a cikin masallaci ga wani muqaddimi a gabansu su mutanen sun tara tsakuwa a gabansu sai shi wannan muqaddimin sai ya ce musu sabbihu mi'a ku yi tasbihi so dari sai suka mace ta tsaku tsaku kwari tana subhanallah 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 so dari sannan sai ya ce musu hallilu mi'a ku yi hayrala so dari sai su yi la ilaha illallah la ilaha sai ce kabbiru mi'a sai su yi kabbara so dari to suna ta yin haka shine sai Abu Musa al-Ash'ari sai ya gani shine sai ya baiwa Anas bin Malik labari sai ce bin Anas bin Malik na ga wani al'amari wanda nayi inkari amma insha Allah kai ma za ka gani wata rana sun je masallaci kawai sai ga mutanen sai Anas ya gansu Anas sai ya ce musu me nake gani haka suka ce wallahi ya Aba Abdurrahman a Abdullahi bin Mas'ud afwan sai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa wallahi ba wani abu bane akuwa ne da muke kirga tasbihi da hailala da kabbara da shi ina ba san gani kawai nan take sai ce musu uddu sayyatiku fa ana zaminu lakum alla aishi kun yace kun lissafa miyagun ayyukan ni ina ba ku garanti kanku yadda ainihin aikin ku ya lalace yace musu ya ku mutane me ya kai ku yawan barna saurin barna ga sabon manzon Allah suna rayi ga ƙwaryen manzon Allah nan da yake shan ruwa har yanzu yake alwala har yanzu ba bai tare ba amma kuma daga rasuwar manzon Allah bai dade ba kun kirkiro bid'a kace wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair kace wallahi ya Aba Abdurrahman wallahi ba mu yi nufin komai ba sai alkhairi wallahi wannan abu da muka yi nufi alkhairi muka yi nufi mun yi wannan ne saboda san Allah sai ce wa kam min muridin alkhairi lam yusibahu yace mutane nawa suka nufi alkhairi ko ba samu alkhairin ba an can samun mutane suna san alkhairi sun yi abu ne dan neman lada amma Allah ba zai ba su ladan ba sun yi abu ne dan san manzon Allah amma tunda ya saba ba sunna Allah ba zai ba su lada ba an gane suna san manzon Allah amma sun kauce wa sunna kila sun yi shirka kila sun yi bid'a to Allah ba zai ba su ladan ba ina ba san gane wannan kaga wannan magana da ya gaya mana wa kam min muridin lilkhairi lam yusibahu kuma ga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu khawarij lokacin da kawari suka yi tawaye gare shi dangane da matsala na tahkim an gane ko suka ce la hukuma illallah ko la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah suka ce babu wani hukunci sai ga Allah sai Ali bin Abi Talib ya cewa kalimatu haqqin yuradu biha al-batil kalma ce ta gaskiya amma me ake nufi da ita barna kalma ce ta gaskiya suka faɗa amma barna ake nufi da ita to ko da mutum yayi amfani da san manzon Allah amma ta hanyar barna ba zai samu lada ba dole ne kana son manzon Allah ka so manzon Allah yanda ya dace da sunna ina ba ta gane wannan yanzu mutumin da yazo yayi sallah sai ya fara da sallama. Sai ya fara da sallama tsakiya. Tsakiya sai ya sujada. Ƙarshe sai ya yi ruku'u. Sai ce yayi wannan ne dai san manzon Allah. Allah zai bashi lada? Me yasa bai bashi lada ba? Saboda yayi sallar dai ba akan sunna ba, sallar ya saba mu sunna. Kafin Allah ya karba aiki, dole sai an samu mai, sai an samu ikhlasi. Sannan nabi kuma ya samu mutaba'a ga sunna. An gane? Saboda haka koda mutum yayi maulidi, bai sa ya maulidi dan san manzon Allah. Amma kuma abinda ya yi din nan da sunan san manzon Allah din, shin san manzon Allah ne ko kuma ya kauce wa san manzon Allah ne? An gane? Domin wasu na cewa to ai masu yi maulidi suna da lada, ai suna yi ne dan san manzon Allah. Sai mu ce to shin maulidi san manzon Allah ne? Maulidi mai san manzon Allah ne? In ka ce maulidi san manzon Allah ne, to ka san fa cewa malamai sun yi rubuce-rubuce kan maulidi. Wasu malamai sun ce maulidi bid'a ce, bid'a ce muharrama. Wasu malamai sun ce maulidi bid'a ce mustahsana. Wasu sun ce bid'a ce makruha. An gane? Akwai masu ganin bid'a ce mai kyau, akwai masu ganin bid'a ce muharrama, akwai masu ganin bid'a ce makruha. Wanne ka ɗauka? To yanzu an yi sabani kan san manzon Allah kenan. Akwai masu ganin san manzon Allah bid'a ce muharrama. Akwai masu ganin san manzon Allah bid'a ce mustahsana. Akwai masu ganin san manzon Allah bid'a ce makruha. Haka ne? Eh? Ya hukunci wanda ya sabani kan san manzon Allah, musulmi ko kafiri? To in dai maulidi san manzon Allah ne, sai aka ce kuma an yi sabani a kan shi a cikin iyawu sunna. Shehu Dan Godiyo ya ce an yi sabani kan san manzon kan maulidi. Shehu Dan Godiyo ya ce malamai sun yi sabani kan maulidi. Akwai malamai da suka ce bid'a ce muharrama. Akwai masu cewa bid'a ce makruha. Akwai masu cewa bid'a ce mustahsana. To shin maulidi in san manzon Allah ne, a yi sabani a kan shi haka? To kuma in san manzon Allah ne, manzon Allah na san kanshi? Yana san kanshi? To me yasa bai yi ba? Sahabbai suna san shi? Me yasa ba su yi ba? Tabi'ai suna san shi? Me yasa ba su yi ba? Wato kenan mu yanzu a wannan zamanin mun fi manzon Allah san kanshi. Mun fi sahabbai san shi. Mun fi tabi'ai san shi. Ha? Mun fi so? To kaga Abdullahi ibn Mas'ud yana yayi wata magana, yana cewa Huzaifa al-Yamani yana cewa kowace bid'a, kullu bid'atin lam yata'abbadha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Kowace bid'a wanda sahabban manzon Allah ba su yi ba, kullu ibadati. Kullu ibadati. Me nace? Bid'a. Kullu ibadati lam yata'abbadha ashabu Muhammad. Dukkan ibada wanda sahabban annabi ba su yi ba, fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yadali al-akhir maqala. Don wato duk wani ibada wanda sahabban annabi ba su yi ba, kabu yi. Dan mutanen farko ba su bar abun fada ba ga na ƙarshe. Shin maulidi ibada ne? Amma sai bai suka dauke ta. Ibada ibada ce. To yanzu duk ibadan da bai dace da sahabban annabi ba su yi ba, ya kamata ku yi. Kabu yi. Dan mutanen farko ba su bar abun fada ba ga na ƙarshe. An fahimci wannan ayi. To saboda haka to kun ga yanda ainihin masahabai suke yi, idan abu ya rikitar da su suna komawa wajen waye, wajen manyan malamai su tambaye su. An gane a wancan zamanin an samu manya-manyan malaman Mu'tazilawa sun kawo shubha, sun nuna babu ceto gobe kiyama, sun nuna maganar ceto mutum ya aikata manyan zunubai a cece shi, babu shi. To da wayannan suka ga shubha ya girma, suka ce to ai akwai manyan malamai na sahabbai, bari mu je mu tambaye su. Suka tashi suka je suka niki gari, suka samu sahabbai suka tambaye, suka tambayi Anas bin Malik. Anas ya warware musu ainihin wannan shubha. Ta yaya ake warware shubha? Magabatan mu ta yaya suke warware shubha na shiga? Suna warware shubha ne da nasu. Kaga ana tambayan Anas bai kawo hadisi. An gane? To kuma kaga a wannan zamanin wani sai a kawo mai hadisi sai ya inkara hadisi. Su da zaran an kawo musu hadisi suna yin aiki da wannan hadisi ne kai tsaye. In dai hadisi ya riga ya inganta, ba sa yin inkarin shi. to wannan shine abin da ya kamata a ce ahlus sunna su aikata wayannan sune nau'i na ainihin shafa'a gobe kiyama an gane wanda wasu daga ciki sun kebanta ga manzon Allah wasu kuma sauran mutane suna yi kamar yadda muka yi bayani a kansu Allah subhanahu wa ta'ala shi ke bace mu ye na mazin wani yana tambaya cewa akwai masu yin maulidi wanda ba sa tara mata ba sa tara ainihin wani abu na sabon Allah ba sa yin kiɗa suna kwana ne suna tilawan Qur'ani za su samu ladan tilawan da suke na Qur'ani abinda ake nufi shi dai karatun Qur'ani abu ne mai kyau amma ka yi shi ne a inda bai dace ba misali an gane mutum ya ware wani lokaci da wani nau'i na ibada ba tare da dalili ba baya halatta an gane mutum ya ware lokaci kamar yadda ake ware lokaci a ce za a yi sadaka bakwai ko ai asali sadaka yana da kyau sadaka yana da kyau amma mutum ya ware wani lokaci ya ce za a yi sadaka bakwai in an yi rasuwa sadaka 40 sadaka kaza shine malamai suka yi inkari amma da mutum zai yi sadaka haka nan kawai ba tare da ya ware lokaci ba zai samu lada to shi ma kazalika karatun Qur'ani kowane harfa ɗaya akwai lada goma amma da sharadin in an yi shi ta hanyar da ya dace da sunna da zaran ya saba mu sunna sai a aiki da ne sannan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umurnin mu amma yar masa ku fahimci wannan ko to saboda haka idan mutum ya kirkiro bid'a ko da abin da ya aikata mai kyau ne sai ya sanya shi a wurin da ba muhallin shi bai da lada an gane in bid'a suna yawan kafa hujja da maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To Ibn Taymiyyah ya ce wato masu yin maulidi sukan yi maulidi don san manzon Allah. To ya ce to Allah zai ba su ladan san manzon Allah amma kuma Allah ba zai ba su ladan maulidi ba saboda maulidin bid'a ne amma san manzon Allah akwai lada. Na fata gane. Sai ce to ai su suna yi ne don san manzon Allah kenan maulidin akwai lada. To duk mutumin da ya yi maulidi ya kirkiro wani abu ne wanda manzon Allah bai san da shi ba kuma sahabbai ba su san da shi ba da magabata ko da mutum yana gani yana da kyau a tunanin shi to amma an gane shari'a ba shi da kyau an gane idan mutum yana san manzon Allah ai ko bai yi maulidi ba Allah zai ba shi lada san manzon Allah ake ba da lada ai kullum kana san manzon Allah ashe san manzon Allah ba shi da alaka da maulidin ana ba ta gane dama sai maulidi ya zaka so manzo Allah ko maulidi ya zo ko bai zo ba musulmi wajibi ne ya so manzo Allah in ka ce kai akwai wurin da kake son manzo Allah akwai inda baka san shi ka zama kafiri ashe magana cewa idan mutum yayi maulidi dan son manzo Allah zai samu ladan son manzo Allah ai dama son manzo Allah yana gefe maulidin daban son manzo Allah daban idan ka dauka maulidi shine son manzo Allah to kuma sai malamai suka ce sun yi sabani kan maulidi to ya kenan ashe tunda kaga malamai sun yi sabani kan maulidi ashe su ma sun san ba maulidin ne san manzon Allah ba shi san manzon Allah ba za a taba yin sabani akan shi ba na ba san gani so aka kafa hujja da maganar Ibn Taymiyyah akan cewa ya halatta ai maulidi ba kan mahallin shi bane an gane ba na tsammanin Ibn Taymiyyah zai ce wai ka aikata bid'a kuma Allah ya baka ladan bid'a zai yi ba eh sai dai kai mummunan fahimta ga maganar Ibn Taymiyyah na'am eh ai wasu masu rauni sai ce bari su mori duniyar nan su kura za su shiga wutar da mutu wani bai san cewa shiga wutar nan ya rage maka shi daraja ba ne sannan kuma bai ma sani ba shin zai mutu da imani ko ba zai mutu da imani ba bai san wannan ba tunda ya ji an ce duk wanda ya mutu da ƙwayar zarra zai shiga aljanna shi yana da tabbas zai mutu da ƙwayar zarra ba shi da tabbas in dai imanin ka na raguwa yana konewa Allah kadai sai inda imanin zai kai gina ya kone gurbus ba komai shi yasa dogaro da wannan kuskure eh Allah shi take mu wa alaikum salam kaga shi wannan na daga daraja mutanen kirki aka daga su da ma na kirki da yan aljanna ne kun gane sun yadda da ayi illahum ma ya sha'u na fiha wala daina mazid Allah zai ke kara musu wani abu banda aikin su na alkhairi an gane amma wa'ancan ba saban Allah suke sun shiga wuta sai kuma a fito da su daga wuta da shi to shi kace ba su yadda ba ha su duk abin da yake da alaka da mai sabu ka san ka'idar khawarij saban Allah ka bici in mutum yayi saban Allah daidai yake da mai bautan gunki inda ku eh babu azaba eh kawai za su wuce kai tsaye kaga ai sabi nau'i ne na azaba duk sanda aka ce za a ma interview sai hankalinka ya tashi duk ilminka aka ce za a ma interview sai ka ji hankalinka ya tashi to kawai aka ce wuce aka rama kalla za ka ji wani farin ciki ya kama ka ka fahimta yawwa babu wanda zai bai a yi ragowar na rikin latin zanu ka dabai abin har ta yi tsalu an kwan umri yi fi ma'af nahu wa an amalin yi fi maka za za a tambaye shi game da wannan to ba kowa da kowa ba ne wannan amli akwai nufin da ya tafsirin shi an gane nusus da ke magana cewa akwai bayi ya dakhuluna aljanna bila hisabin wala azab an gane kaga aya akwai hadisin sab'atu yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu babu wannan kowa da kowa yana fuskantar tsanani su banda su to sannan kuma wajen hisabi din sun zo su ma kowa da kowa za a mai hisabi wani za a mai hisabi mai tsanani wani kuma mai sauki فسوف يحاسب حسابا يسيرا اكو wanda samsam babu hisabi samsam ba za mu hisabi ba kawai za su wuce dai kai tsaye ka fahimta wannan magana am ne amma an yi tafsirin shi da hadisan da ya nuna akwai mutane da za su wuce kai tsaye kawai eh alaikum salam eh na'am maza Allah ya ya furta ya kalmar sha ya furta ta hanyar lokacin da Jabir bin Abi Talib ya je garin lokacin da suka yi hijira na farkon nan sun bi shi da awa kuma ya musulunta ka lura to shi ne da ya musulunta sai boye imaninsa ga mutanensa saboda in sun ji labari ya musulunta za su yi kashe shi to da ya boye imani haka Allah ya ɗauki ransa cikin imani ya yi imani da manzanci amma bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin wani aiki na alkhairi ba sai wannan kalmar shahada da ya yi a cikin zuciya a cikin bakinsa kuma ya kudirce a zuciyarsa an fahimci wannan ayi to saboda ba shi da ikon ya yi ibada ɗin ko ba shi da ma wanda zai koya mai yadda zai yi to saboda haka da ya mutu manzo Allah ya ce bawan Allah ya mutu za mu yi miki sallah shi ne manzo Allah ya bi salatul ga'ib kun fahimta to saboda haka ai shi wannan kaga akwai sahabun ma da yazo ya ce wani yazo zai musulunta ya ce ya rasulullah in fara zuwa ya yaki ne je yaki in dawo sannan musulunta ko kuma in karbi musulunci sannan tafi yaki wanne ka ba ta in fara yi shine sai manzo Allah ya ce ka karbi kalmar shahada sannan ka musulunci ka tafi yaki yana karban kalmar shahada kawai ya shiga bayan ba ma ka waka harbi jinin ta ci ba abin da ya aikata sai wannan harbin da aka mai shine sai annabi ya ce Allahu akbar amila qalilan wa ujira katira yayi aiki kadan amma an bashi lada mai yawa dan aljanna ne kalura yawa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika to an ce za a nemi taimako kuma yanda aka saba ga ƴan uwan su zaka ya da boki ce an ce maka fi sabilillah.